Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Bakin hauren kasar Somalia da dama sun isa Mogadishu daga Libya jiya Asabar cikin wani yanayi mai susare. Waɗansu sun fadi a gwiwoyinsu suna kuka, waɗansu kuma suka dungura goshinsu a ƙasa suna adaa, yayin da waɗansu suka riƙa rera taken ƙasar Somalia suka kuma sauka daga jirgin ƙasar Turkiya da ya ɗauko su daga Libya, inda waɗansu suka makale na tsawon shekaru. Tun shekara ta 2014 Libya ta zama muhimmin wurin yada zango na 'yan tirani daga ƙasashen Afirka da kuma gabas ta tsakiya, waɗanda ke ƙoƙarin gujewa tashin hankali da nufin shiga ƙasashen Turai. Mataimakin Prime Minister ƙasar Somalia Madi Mohamed Guled da 'yan majalisa dokoki da kuma wakilan ƙungiyoyi sun tarbi 'yanci ranar a tashar jirgin sama. 'Yanci ranar kuma sun ba da labarin irin wulakanci da suka fuskanta da fargaba da kuma tashin hankali da suka gani a Libya. Gwamnatin Tarayyar Amurka ta sanar cikin makon nan cewa hukumar aiwatar da dokar shige da fice da ayyukan custom da ake kira ICE ta kama bakin haure 212 a jihar California da ke kudancin kasar cikin makon da ya gabata. Hukumar ta sanar ranar Juma'a cewa ta kuma ta kama mutanen ne a wuraren kasuwanci 122 cikin kwanaki 5. A cikin sanarwar da hukumar ta fitar, mataimakin director Thomas Homan ya ce domin wuraren da suka zama tudun mun tsira kamar Los Angeles sun haramtawa hukumar ICE kama bakin haure masu aikata miyagun laifuka a gidajen yari inda suke tsare, ya zama tilas jami'anmu su shiga cikin al'umma suna kama su. Hukumar ICE ta kai samaman mini a kudancin California da kuma irin wannan samame a arewacin watan da ya gabata, bayan da jiha ta ayyana kanta a matsayin tudun mun tsira a watan Oktoba, wanda ke nufin dokar jihar ta haramta wa 'yan sandan jihar tsare mutane a madadin jami'an shige da fice na gwamnatin tarayya. Masu goyon bayan wannan doka da gwamnatin wato gwamnan jihar Jerry Brown ya sa wa hannu sun ce matakin kariya ne da zai sa bakin haure ba za su ki sanar da hukuma ba idan aka aikata laifi ko kuma su ki tura 'ya'yansu makaranta. Moscow ta bayyana cewa zargin Rashawa 13 da kuma waɗansu kamfanonin Rasha 3 da katsa London a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016 shirme ne kawai, da yake jawabi a wajen wani taron harkokin tsaro a Munich ƙasar Jamus, inda shugabannin ƙasashen duniya da dama suka hallara. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Rasha Sergei Lavrov ya kalubalanci hujjojin ma'aikatar shari'a da kuma kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta. Ya ce ba ni da ta cewa ko kaɗan, domin mutum zai iya wallafa abin da ya ga dama. Mun ga yadda zargi da maganganu suke bazuwa, sai mun ga shaida ta zahiri. Idan ba haka ba, duk shirme ne. Ku yi min haƙuri domin amfani da wannan kalma da bata dace da diplomasiya ba. Binciken na kwamitin Mueller ya yi ƙarin haske kan yunkurin Rasha na yin katsalanda a harkokin siyasar Amurka ta hanyar sadarwar intanet. Bisa ga binciken, Rasha ta yi amfani da waɗannan hanyoyin farfaganda ne wajen haɗa baki a aikata laifi da leƙen asiri da nufin yin katsalanda a yaƙin neman zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ta wajen goyon bayan Donald Trump da kuma bukanta abokiyar takararsa Hillary Clinton. Tuhumar Rashawan ta janyo saiko a taron shugabannin siyasa da na ayyukan sojin na kwanaki 3 da ake gudanarwa a Munich. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu ne za mu zama wuri na ƙarshe da za a yi harbin kan mai uwa da wabi a kashe mutane da dama, inji Emma Gonzalez, wata da ta tsallake rijiya da baya a harin kan mai uwa da wabi da aka kai makarantar sakandare ta Majori Stoneman Douglas a lokacin da take jawabi a wajen wani gangamin ƙayyade sayar da bindigogi da aka gudanar jiya Asabar a Florida kwanaki uku bayan da wani tsohon ɗalibin makarantar ya kashe ‘yan ajinta 17 da kuma malamai. Ta ce mutanen da ke gwamnati da aka zaɓa suna shantala mana ƙarya, kuma a shirye muke mu gaya musu suna ƙarya. Gonzalez ta ce taɓuwar hankali da shugaba Trump da waɗansu hukumomi suke ɗorawa alhakin harin ba shi ne matsalar ba.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Matar gwamnatin jihar Kebbi Hajiya Aishatu Atiku Bagudu ta kaddamar da taron gidauniyarta da ake kira mafaya a takaice, inda masana daga sassan kasar daban-daban suke hallara domin tattaunawa kan batutuwan ilimi, musamman batun yadda za a kauda almajiranci a jihar da kuma ma ƙasa baki daya. Da yake jawabi a taron, wani malami daga jami'ar Abuja Dr. Sharif Gali Ibrahim ya yi kira ga masu ruwa da tsaki su tashi haikan domin magance matsalar, ko kuma su shirya wa Boko Haram mai zuwa wacce tila za ta dara wacce aka gani yanzu. Ga rahoton da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana daga Kebbi.
An yi kira ga gwamnatocin jihohi, musamman jihohin arewacin Najeriya, da su ƙara matsa kaimi da lamba a wajen magance matsalar barace-barace ta hanyar tallafawa makarantun Islama tare da shigar da su a cikin tsarin karatu na zamani. Wani malami a fannin kimiyya da siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Sharif Gali Ibrahim ne ya furta hakan a wajen taron kaddamar da cibiyar Malfi Foundation karo na biyu, wadda matar gwamnatin jihar Kebbi Hajiya Aishatu Abubakar Atiku Bagudu ta kafa. Taron an shirya shi ne da nufin zakulo hanyoyin da ya kamata a bi wajen shigar da ɗaliban da ke makarantun allo zuwa na zamani domin rage barace-barace. Malamin ya ci gaba yana cewa,
kiran da zamu yi ai waccan gwamnati da ta shuɗe ta gina akalla makarantu na almajirai 117, amma ba su fi haka ba, amma a kafin alƙalami abin da ya nuna mai kenan na shekarun baya a ainihin jihohi 26, amma waɗannan makarantu sai wasu gwamnoni a yarjejeniyar da aka yi da su da waccan gwamnati suka ki su ainihin hada makarantu na almajirai din da kuma wannan makarantu da gwamnati ta gina na almajirai, wanda abinda aka ce za a yi za a kawo almajirai a zuba ciki, amma almajiran nan ba a kai su ba. Sannan kuma aka ce za a rika ba almajiran nan abinci. Yau almajiran nan sai dai wasu kalilan daga cikin jihohi, musamman Kaduna da wasunsu, su ne suke ba almajiran nan abinci. Sannan kuma har yanzu ba a cire waɗannan almajirai daga hanyoyi na mota, inda za ka tsaya a ainihin kan titi ka ga almajirai su lullube ka. To wannan abu ba musulunci bane, ba kiristanci bane, ba yahudanci bane, saboda babu wani addini a doren ƙasa da ya yadda dabara. Saboda haka ya kamata gwamnatinmu ta san abin da za ta yi. Waɗannan makarantu da aka gina a kai yaran nan a zuba su, a ba su abinci, a ba su ilimi na Arabi da Boko. Saboda yin haka shine zai sa mu samu likitoci, injiniyoyi, masu ainihin aikin kere-kere, sannan kuma da gine-gine da malaman makaranta. Kin yin haka kuma wallahi zai kawo mana koma baya wanda ya fi illar da muka shiga ta Boko Haram.
A wajen taron har ila yau na zanta da Hajiya Aishatu Kabiru Gaya, wadda ta yi kira ga dukkan magidanta da su tallafa wa ɗaliban makarantun allo don magance barace-barace da yawo a kan tituna. Don jin ƙarin bayani ga Hajiya Aishatu Kabiru Gaya.
Duk matan da suka san sun isa a duk inda suke, ya kamata mu fito mu taimaka akan wannan matsalar. da yau ni a cikin nake taron nan na samu dama zan ce duk wanda ya zo gurin nan in ya tafi gida ya dauki almajiri guda daya ajiye a gidansa saboda a rage wannan fitinar ta yara suna ta yawo akan titi kamar yanda wannan mai magana ya faɗa yace idan ba mu hankali ba kwana-kwanan nan Boko Haram za ta zo kofar gidan kowa ba magana Boko Haram a Maiduguri yanzu Boko Haram ta bazu ko ina da ina tunda su matasa mutane ne da suke masu bukatar abin yi idan matashi gari ya waye tashi ya ga ba shi da nayi dama kan mutanen gari zai faɗo saboda yana bakin cikin ku kuna jin dadi kuna kwana a guri mai kyau kuna cin abinci mai kyau kuna kwance a gidajen ku masu kyau ga ku akan titi da mota shine wani lokacin in kina cikin traffic kamar yanda gwamna ya faɗa kina cikin traffic a Lagos irin su sai su tare ki area boys su da kigilan su tare ki saboda suna da wannan bakin cikin dan menene ku kuke huta su ku suna wahala shine bakin cikin su to idan an samu wanda za su taimaka su saurare su a taimaka musu su ma a ja su a jika a maida su mutane a samo musu abin yi Najeriya yanzu ko ina ya cushe ba aiki amma akwai sana'a tunda in ka ce babu sana'a ya akai dan Niger dan Cameroon dan Mali yake shigowa Najeriya ya nemi kudi in dai zai zo ya nemi kudi to ashe ko da akwai abin yi kuma ya kamata ɗan Najeriya mu ma mu bude idan mu hakura da zancen wai mai karatu gwamnati ta ba mu aiki babu aiki aiki ya kare an yi yawa ba ma aiki abinda yasa kuma babu aiki computer ta kawo ci gaba na ba buƙatar mutane da yawa a ma'aikatu yanzu kusan computer ita take yin komai saboda haka gara yanzu mu je kowa ya nemi ilimin computer sannan mu nemi abin yi dan tana da sana'o'i da take koyarwa ita kanta computer
Hajiya Aishatu Kabiru ga yaki nan azantawar da muka yi da ita Na yi kokarin saduwa da matar gwamnan jihar Kebbi Hajiya Aishatu Abubakar Atiku Bagudu domin zantawa da ita amma abin ya cutura Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga Benin Kebbi Najeriya
Agudu ma da bayar kan wannan batu na almajiranci wani tsohon malamin makaranta Alhaji Ahmed Muhammad ya yi kira ga iyaye su daina tura ƴaƴansu wurare masu nisa da sunan neman ilimin addini Alhaji Ahmed ya ce wannan dabi'a ta saba tsare-tsaren addinin Islama kamar yadda ya gaya wa Iliya Kurya hira da suka yi daga nan da ya kira ga gwamnati ta tashi haƙan wajen kafa dokoki da suka wajaba na ganin an kawo ƙarshen almajiranci da matsaloli da ke tattare da shirin
fi sabilillahi almajiranci jahilci ne so iyayen da suke tura almajirai su bar garuruwansu su ba wani malami ya dauko su ya kai nesan duniya wai yana koya musu karatu na addini da farko dai addinin musulunci a cikin qur'ani a cikin hadisai a cikin littafan addini ba anda aka ce ayi hakan mu ne a nan kasan Najeriya ko kuma arewa ma in particular muke irin wannan saboda wani jahilci da muka dauko tun fil azhar har yanzu kuma gashi ya zama mana halakakai ya zama mana ruwan dare to ni ina ganin jahilci ne al'ada ce mummunan al'ada da muke bi ya kamata lokaci yayi da iyaye za su bar wannan domin kai a matsayinka na uba wanda yake yaronka idan yana gabanka na farko dai za ka san tarbiyyar da za ka yi mishi tsakaninka da shi na biyu shi yana ganinka a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa duk maganar da ka kaya mishi zai karba a cikin ladabi da biyayya to sai ka dauke shi ka kai shi wani wajen wani malami wanda shi ba wani jinin da ya hada su da shi kawai ya koya karatu shi ma karatun ma yawancin su irin wannan ba wani karatun kirki suka iya ba ka gane ko su fito da su ne kawai su nemi kudi su zo da su bariki su yi musu bara su tara musu kudi su koma da su kauyukansu su je wani kauye su kama gona yaran su yi musu noma su tara abinci su koma gida su yi abin nan so saboda haka wannan jahilci ne na kira ga iyaye su fahimci wannan abin nan naga wani mai ake kiran shi a radio shekaran jiya da jiya ana talla wani yaro ya rubuta ma iyayen shi irin bakan wahalan da yake ci a wajen malamin tsanga da kuma yana kira ga iyayensu cewa a'a shin shi idan da yana gabansu abincin da yake ci yanzu wani lokaci ba sai ya je yayi bara ya ci in yana wajen su sai je ya bara ne ya ci abincin da yake ci sai an ci kila ma an zubar a bola wata rana ya je ya diba ya ci in yana wurin su fa su tuna cewa fa ba zai ci irin wannan abincin ba wurin da yake kwana ma ga wurin da yake kwana a tabarma wani lokaci a ƙasa idan yana wurin su za su yadda su ce ya kwanta a tabarma su suna kan katifa da sauran su su yana kiran ga iyayen shi maza da mata da mata su duba wannan al'amari su janye shi daga makarantar nan na ji dadin wannan me ake kiran shi talla da ake yi ina ji an fara shi daga shekarun jiya zuwa jiya so ya kamata don Allah don Annabi iyaye su daina wannan abin to amma kuma al'ada ya shiga cikin jinin mu duk kiran da ake yi shekaran da suke yi masu addini duk sun yi kira amma iyaye ba su bari ba to anda gwamnati kenan za ta shigo dole gwamnati ta shigo na farko ta yi doka na biyu ta kafa makarantu a kauyuka da garuruwa yanda yaran nan za su koma su je su yi karatu irin na islamiya ai wanda duk ya shiga islamiya idan ka zo ka kira shi da dan almajiri ba yanda zaka yi ka hada ilimin su na addini ma manta da na boko na addini kai yaron ka islamiya ka sa yaron ka a almajiranci ka sa wannan su biyu wannan yana nan ka kira su ka gani ka gwada su ka gani ilimin su na addini ɗaya ne ba yanda za a yi ya zama ɗaya saboda haka iyaye mu yi kokari mu cire wannan mummunan al'ada mu dawo muna rungumar yaranmu muna koya musu muna tare da su muna tarbiyyantar su da su muna sa su akan turba mai kyau yafi mana alheri domin musamman mu musulmai mun san cewa fa a lahira fa za a tada mu a tambaye mu shin ya muka gudanar da wannan albarka da Allah ya ba mu na yaya in baka amsa sosai ba to ka samu komanka in ka amsa mai kyau ka samu komanka kowa gyara ya sani kowa ya bata ya sani saboda haka gwamnati kuma kamar yadda nace ta yi doka idan ta yi dokan nan ta rufe idonta ba sani ba sabo duk wani almajiri da aka kama shi a maida shi gidan iyayen shi in an kafa makarantu a kowane kauye da an kama a kai wannan makaranta na islamiya ya ce yana igabi ne da an kama shi a kai shi igabi makarantar da aka kina na islamiya gwamnati ta kina a kai shi wurin kira baban shi sa shi a wurin a rufe ido sai an rufe ido irin wannan mummunan al'ada za a kauda shi amma in ana siyasa ana labo yau a ce an gina makarantar ba a gama ba an yi kaza duk siyasa ne wannan ba kuma zai kai mu ko ina ba so ina kira ga mutane da kuma gwamnati don Allah a canja
aka arziki mutane sanan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da ga tsiri ba tai ba da shi da jaki
ni na raba kayan ba zan tara kirkin din nan ba
kanihi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannam mun ada potepo lokacin fitinte zata wanne ba kai a duba ko barade suna sace sit to ga yanzu an kara sai yawa mallele wanta to kuma su jami'u kanana ana liya kara su ba hasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai daya da guso kasashen kahin
garaba zai gwada ba
Wata kungiya mai rajin kawo ko kuma ilmantar da dalibai muhimmancin zaman lafiya ta shirya gasar kaci-kaci ga daliban makarantun firamare da na sakandare a jihar Katsina. Shugaban kungiyar da ake kira Youth Peace Group Comrade Yasir Albishir Funtuwa ya ce kungiyar ta zabi makarantun firamare 5 da na sakandare 5 domin gudanar da wannan shiri. Wannan shine karo na farko da kungiyar za ta gudanar da irin wannan gasa. Kuma ya ce kungiyar ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da gudanar da shi domin saboda muhimmancin sa ga ci gaban ilimi da ma al'umma baki daya. Ga rahoton da Zaharuddin Sani Funtuwa ya aika mana daga Katsina.
Comrade Yasir Albashir shine shugaban kungiyar samar da zaman lafiya ta Peace Youth Group. Ya mani bayani manufar su ta hada wannan kaci-kaci ga yara yan makarantun primary da secondary a jihar ta Katsina.
Yin hakan mun dauko tsarin ne bisa ainihin yanayin yanda kungiyar take kokarin jawo hankalin mutane da matasa da kuma sauran yan secondary din da al'umma baki daya mas especially a irin wannan lokaci da ake ciki na rashin zaman lafiya. So yin hakan ya bada dama wurin hadaka da aka samu na makarantu da daliban kuma wannan zai ainihin dabbaka zumunci a tsakanin su da sanayya tsakanin su kuma su ma su zama na jakadan zaman lafiya a koda yaushe kuma inda suna ganin yin hakan ya an yi amfani da shi wurin gano hazakai waɗanda suke da kokarin ainihin abin da ya kamata na ilimi da kuma wanda ake koya musu sannan kuma mu ma mun yi amfani da damar wurin shigar da wannan turba ta neman zaman lafiya da kuma koya musu yanda za su soji nan su a koda yaushe a cikin al'umma because muna ganin cewa sai ka je jikin mutum ne a abin da yake so din ne zaka je kuma ka isar da sakon da ya kamata a jikin shi.
Yace an zabo dalibai ne daga makarantun primary da secondary domin su nuna tasu kwarewa
kuma wace makaranta aka ainihin zaluko mutane wanda suke cikin daliban domin su zo su gabatar da yanda suka fahimci abin da kuma irin dalilin su da yasa suka yi wannan kaci-kaci-cincin sannan kuma da manufar su akan abin da suka rubuta ko suka zana kowanne ya danganta shi da zaman lafiya da kuma dalilin shi na yin wannan abin saboda dama ce muka ba su kowa zai zana abin da ya kamata a bangaren abin da yake tunani ko yake ganin zai iya kawo zaman lafiya ga al'umma.
Na tambaye Yasir Albashir ko suna da wani yunkuri na fadada wannan kaci cikakce zuwa irin jahohin Arewa maso gabas na ganin nan ne ilimin primary da secondary ya samu na kasu kai man bayani kamar haka
kamar yanda ka sani na zama zababben shugaban daliban jihar Katsina a shekarar da ta shude wanda a wannan ma nazo da tsari na musamman na fadakarwa ko in ce wani career guidance da muka yi wanda ya kama da yanda za a koya ma dalibai abin da ya kamata su bi da tsare-tsaren da ya kamata su bi wurin zaba karatun da zai zama turba wanda zai sa su a gaba ko za su saka a gaba domin ci gaban su insha Allah muna da yunkurin haka because yawanci dama ai abu ne wanda yanzu ya kuma ina ganin cewa musamman wurare irin na su Maiduguri Yobe Adamawa in Allah ya yarda irin mun primary da secondary kamar yanda ya samu na kasu muna kokarin wannan abin ya shiga wannan tsarin ya shiga ko ina domin farfado da ilimi da ingancin shi musamman ga wa'inda yanzu suka samu na kasu a irin wannan matsatsalu da su fuskanta
yayi kira ga mahukunta a bangaren ilimi da su samar da wata manhaja da za ta rinka koyar da darasi na zaman lafiya a makarantun primary da na secondary dake tarayyar Najeriya
muna fatan ya zama na cewa ita gwamnati ma in ta fahimci irin tsarin da aka zo da shi kuma ta karbe shi ya zama na inda hali ma iya implementing wani tsari na ainihin karatu wanda zai rinka fadakarwa akan zaman lafiya musamman kamar yanda yanzu aka shigo da shi a jami'o'i da primary haka na yanda ake koya wa mutane hidimar sana'o'i wato entrepreneurship da aka bullo da shi to muna fatan Allah ya sa a samu kamar peace education wanda za a iya implementing ga al'umma kuma zai ƙara taimakawa sosai wurin kauda ainihin bambance-bambance addini da yarurruka da kuma rashin zaman lafiya ga al'umma
ya kuka ganin kamullu ganin cewa watakila a wannan shi da muke irin dalibai dake yankin Maiduguri Yobe Adama da dai makamantan su ma sauraron wannan shiri ya kuke ganin kamun daliban ana
kiya muna samun nasara sosai musamman tunda kaga zamu gayyace su kuma mu gayyaci malaman su a wurin to kusan su ma malaman mun yi kokari kamar indirectly in fact knowledge din an saka musu wannan kudirin na ya kamata a ce sun ganar da su abin da ya kamata because su yaran sun fi kusanci da malaman su kuma su ne kusan tarbiyyar su yanzu ta karkata wurin ainihin kashi 50 a wurin su to kuma gaskiya daliban suna fahimtar abin da aka zo da shi saboda a tunanin su kawai za a zo a kawo paper ne in an kawo takarda za su rubutu na wani abuwa muka ce mun musu playing bayan mun musu bayanai akan zaman lafiyan da yanda za su so junan su sai kuma kai amfani da damar wurin jawo hankalin su da su yi kallon abin da yake na rashin zaman lafiya sa'an nan kuma sai muka ba su dama kowanne zai iya zana abin da yake ganin ya fahimta akan abubuwan da ake suke bada gudunmuwa wurin kawo rashin zaman lafiya dan haka kaga kowa yayi amfani da tunanin shi in yayi magana akan shi zai zama abin dogaro kuma da za alfahari
ya kuke ganin kamullu da yaran wajen koyan karatu da rubutu
gaskiya an yi nasara sosai kuma abu ne wanda mu ma ba mu tunanin haka ba sai dai tunanin ya wuce namu tunanin a wannan lokaci
naji ta bakin wasu dalibai game da wannan kacici-kacici ina so ka gabatar mana sunanka
da farko dai sunana Aminu Idris
gashi na mun zo wajen kacici-kacici wanda aka shirya muku ku yan makaranta aji nawa kake
SS2
kana aji biyar to wannan kacici-kacici da ake maku kana ga akwai wani kwarin gwiwa da yake kara maku
tabbas yana kara kwarin gwiwa sosai saboda me wannan abu ne mai amfani domin me wannan abin da ake shi zai kara improving din mutum shi zai kara taimakawa mutum wanda zan ne ya kara jaraba wannan kokarin shi da yake a makaranta ya ga yaya idan yayi competition da sauran school yaya zai samu nasara ko kuma bai samu nasara ba tabbas ya taimaka sosai wannan
to me kiranka ko kuma wani hasashe kake ma wannan kacici-kacici
alhamdulillah wannan mutane alhamdulillah mun gode wa Allah inda abun nan da suka shirya ne dan su improvement din school haka taimaka school ma su ci gaba
eh sunana Zainab Kasim
malama Zainab Kasim kina daga cikin wadanda suka zo nan kacici-kacici
eh ina ciki
to ya kike kalla wannan kacici-kacici
to abin da nake gani a cikin shi yana kara ma students more courage na studying hard saboda wannan da ka zaka kawo shi ba wai especially student da suke yin cici na jarabawa wannan kacici-kacici na sawa sa students su tsawace masata amsa saboda wannan abun da ka za ka kawo shi kamar to yana sa students su kokarin yin karatu da sauran abu
to na kira kike da shi ga su yan uwanki dalibai mata
to ina kira ga yan uwana mata su tashi su karatu ba na boko kadai ba har da na addini su tashi su make sure cewa sun yi kokarin fitowa su zo su karatu ba wai kawai za su zama a gida ba cewa ai mata ba su karatu sai dai maza wannan zamanin jahiliya ne ake yin wannan yanzu mata su ya kamata su hito saboda su ne mothers su ne iyaye za su karantar da yaran su kamun su hito su ba su tarbiya mai kyau
Zaruddin Sanufuntuwa sashen Hausa na Amurka daga Katsina a Najeriya
Mazaro da ka Allah ya kama karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kabin na madadin dukkan wakilan mu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Ali Zan da kuka yi sallama da ku sai mako.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.